sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Yusuf Aliyu Haruna da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba 26 ga watan Janairu na shekarar 2022. Cikin shirin za mu kawo muku rahoto kan cigaba da samun harhari da al'ummomin yankin karamar hukumar Chibok ke fuskanta daga ƴan ta'adda. Sai kuma shirin ciwon ƴamata wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan kasar Kamaru. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma wasu ra'ayoyi kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum barkanku da wannan safiya. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya. An kashe wasu sojojin Senegal biyu. Kana wasu sun bace akwai yuwar an yi garkuwa da su ne a yayin fafatawa da ƴan tawaye masu neman ballewa a makwabciyar ta Gambia inji sojojin Senegal a jiya talata an kashe daya daga cikin ƴan tawayen kungiyar Movement of Democratic Forces for Casamenia MFDC a takaice yayin da sojojin Senegal suka kama guda uku a fadan da aka gwabza a ranar Litinin a cewar sanarwar sojoji ana hasashen sojoji tare da suka bace kila rundunar MFDC ce ta yi garkuwa da su ana ci gaba da gudanar da aikin gano su da kuma tsaron yankin sojojin na sa ido kan fataucin katako ne a matsayin wani bangare na rundunar kasa da kasa a Gambia wanda ke iyaka da Senegal a bangarori uku an kafa kungiyar MFCD ne a shekarar 1982 domin fafutukar kwato yancin kai ga yankin kudancin Senegal na Casamance mai iyaka da Gambia. Prime Minister Norway Jonas Gahr Støre ya bayyana a matsayi mai tsanani kuma na gaskiya tattaunawar da kasarsa ta shirya wannan makon tsakanin ƴan Taliban da kungiyar fararen hula na Afghanistan da kuma jami'an diplomasiya na yammacin Turai. Tattaunawar ta kwanaki uku da aka kammala jiya talata a cikin ɗacin rai musamman daga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na Afghanistan kan matakin da Norway ta ɗauka na karɓar baƙuncin kungiyar Taliban wadda ta karɓe iko a Afghanistan a watan Agusta da ta gabata. Gahr Støre ya shaidawa manema labarai a birnin New York cewa tarurrukan ba su kai matsayin halasta gwamnatin kungiyar masu tsatsauran ra'ayi a Kabul ba, ya ce matakin farko ne na tunkara hukumomin Afghanistan don hana afkuwar bala'in jin kai a kasar. Ba wani aiki ne na karramawa ba, tsari ne kawai domin magance su, isar da saƙo ga Taliban da kuma jerin abubuwa da ake tsammani a duniya da sauraron abin da suke da shi a matsayin saƙo, inji Prime Minister na Norway. Don haka na yi imani wannan shine mataki da zai bada damar yin la'akari da masu rike da madafan iko a Afghanistan. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya inda al'ummomin yankin karamar hukumar Chibok da ke jihar Borno ke ci gaba da fuskantar hare-hare daga ƴan ta'adda. Lamarin da ke haifarwa da mazauna yankin zama cikin zulumi. Ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Bayanai da ke fitowa daga karamar hukumar Chibok a jihar Borno na nuna cewa yan kungiyar Boko Haram ko kuma ISWAP sun ɗebi mata fiye da 80 a shekarun biyu da suka gabata a dukkanin ƙauyuka da ke karamar hukumar Chibok din. Yayin da wasu rahotanni ke nuna cewa kuma cikin kwana biyu da suka gabata sai da aka ɗebi wasu mata 24 daga ƙauyukan da ke karamar hukumar Chibok din wanda aka rasa su ko sama ko ƙasa. Wannan hari dai da aka yi ƙauyukan Chibok din guda uku an ƙona gine-gine kimanin 110 yayin da wanda wasu kananan yara guda hudu. Kuma baya ma dai sai da gwamnan jihar Borno Profesor Babagana Umar Zun ya zargin cewa akwai ƴan ISWAP a wannan yanki na Chibok da hada da Dambuwa da kuma garin Biyu wanda yake har suna karban haraji akan hanya. Alhaji Umar Ibrahim dai shine shugaban karamar hukumar Chibok din. Ga kuma irin kiran da ya ba gwamnatin tarayya game da irin halin da karamar hukumar suke ciki.
Na farko muna godiya a wannan gwamnatin na mai girma Mr President General Muhammadu Buhari a lokacin shi mun samu sauran ƴan mata mu amma har yanzu a madadin Chibok muna roƙa yayi kokari a samu mana sauran ƴan mata mu na da na yanzu da kuma sauran jama'a wanda suka jeje ayi kokari fito da su dan muna roƙon Allah kuma Allah ya taba zuciyan mutanen nan su ma su bar wayannan abubuwan su domin kasar mu Najeriya ta samu zaman lafiya su ma su zo su ci gaba da iyalansu kamar yadda muke ci gaba da namu a gida.
Malam Yakubu Inkeke shine shugaban kungiyar iyayen yara mata da aka kwashi na garin Chibok ga kuma abin da ke cewa game da wasu ƴan mata guda uku da kuma suka dawo da ƴaƴa.
Gaskiya ba dauka mataki na kula da su a hanyar da aka yi ma ƴan uwansu ba na Malam Haruna
kamar tun yau shi aka kwato ƴan matan
yanzu dai Allah dai yan aron ko me ne haka aron me haka kwato su
na'am kamar kwato su aka yi ko sun gudu ne
a wato wanda yana aure da su ne suka saranda suka ajiye mata mai suka dawo da kansu da ta matan
kace kuma sun dawo da yaya dukan su uku ne suka dawo da yaya ko waya
duka su uku wato Hassana ta zo da ta daya ta zo da ta biyu ita shi Alima Alimi Yanga ta zo da ta guda daya ana kira ni a tambaye ni yaya za a yi da ƴaƴan nan in ba haka ba daga gwamnati na Borno dai ba a kira ni ba
to akwai wannan batu kuma na wasu ƴan mata da aka sace last week a nan Chibok din kamar ya ku gaji da wannan mata da aka kwashe
ai wannan wato mu Chibok din mun da mun zama kamar kamu fata samu wurin da ana kama bayi ne ni me yasa na fada haka tun a cikin shekara biyu nan mana Haruna ina da statistics na ƴan mata nan kusan 88 wanda aka sake taso a kauyukan na Chibok na Gargabi
banda ƴan matan makaranta
Malam Yakubu Inkeke kenan shugaban kungiyar iyayen nan da aka sace masa yayan makaranta ke jawabi kan wasu mutane da aka saki sacewa a garin Chibok Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gaida Haruna Dauda Biyu har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Yusuf dauke da kashi na biyu na labaran duniya
Masana kimiyya da jami'an kiwon lafiya suna sa ido kan wata zuri'ar nau'in Omicron da aka samu a akalla kasashe 40 wadda aka kira BA2 inda aka yi la'akari cewar tafi yar asali sigar Omicron saboda takamaiman halayen kwayoyin halittan sun sa yar wahalar gano nau'in sabon annobar wasu masana kimiyya sun damu cewar tana iya zama mai saurin yaduwa amma sun ce akwai abubuwa da dama da ba su iya gano su ba ciki har da ko tana gujewa allurar rigakafi mafi kyau ko kuma tana haifar da cututtuka masu tsanani dan kare kai daga kamuwa da ita likitoci sun ba da shawarar yin allurar rigakafi da rigakafin COVID-19 da aka saba shugaban Amurka Joe Biden a jiya talata ya yi gargadin mummuna da babban sakamako ga shugaban Russia Vladimir Putin ciki har da takunkumi na kashin kansa akan Putin idan shugaban na Russia yayi amfani da dakarun da ya tattara sama da 127 da aka kiyasta a shirye suke su kai farmaki akan iyakar Ukraine
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu kai ga shirin mu na gaba ga wannan sakon
ta jihar Kano wa halan waka na mutan Kano jimirin amon wake a wurin jama'ar Kano wa zauna lafiya zai kula alaƙar ƴan Kano wa musabar zamantaka da makwabta ɗan gefen Kano wa musan dangantaka mai ƙarfin ɗan uwan uwa da juna
wannan haka kuma shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafa mu yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Assalamu alaikum bai sauraro barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon kyamace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka mun dauko tattaunawa ne akan batun auren mace sama da daya da irin abubuwan da yake haifarwa a cikin al'umma kuma mun karkare shirin a daidai sa'ar da malama Aisha Ibrahim take cewa
ani a gani na abin da yasa wasu maza suke cewa su mace ɗaya za su aure sun ga abin da yake faruwa a zamanin su kuma kowa na tsoro tun da aure abu ne abin da Allah ya halatta idan har yana cikin littafin kaddarar ka za ka yi kuma idan mace ɗaya Allah ya kaddara maka babu yadda ka iya idan ke da hakan ne ma ba yadda ka iya amma ko ɗan adam muna da burin mu so ni a gani na hanyar lafiya aka ce a bi ta da shekara yana ganin shi idan ya aure mace ɗaya shi ne matsala hasiri kawai ɗan matsala tsakanin shi da ita wanda ba
To a yau a ci gaba da hira ta da malama Aisha Dallami da Hajiya Hafiza Usman hirar ta karkata akan irin aika-aikan da ake aikatawa a cikin al'umma a sakamakon auren mace sama da guda da yadda ya kamata a kaucewa irin waɗannan sakamakon a yi sauraro lafiya To Hajiya Hafiza idan har mata suna ikirarin cewa ciwon kyamace na kyamace ne sai kiga wata tana neman mijin aure me yasa mata ba sa ba maza shawara su yi karin aure
ni dai ana wa tunanin hakin gaskiya matan mu suna da kishin gaskiya kuma abin da yake kashe mu kenan kishin nan idan kika yi hakuri sai kiga an samu zaman lafiya tsoron wuta a bayani na nayi wannan maganar kada a kawo mata wanda za ta bata tashi hankali
kinga matan mu suna da sihiri da yawa
kina da kishiya to sai kin tsaya da kafa biyu biyu haka wata za ta shigo ta gaya miki wannan za ta shigo ta fada nata wannan za ta shigo ta fada nata sai kiga cewa an cicusa miki wani tunani akan kike a zuwan amarya ko kuma ke uwar gida za a kawo miki amarya so wannan abun sai ki gani an zo mu shige shige da mata an kai ta wajen wannan an kai ta wajen wancan saboda ta kare kanta ko kuma ta je ta dada cutar da kanta to irin waɗannan abubuwan shi yasa zaki ga mata da yawa ba su son ma a musu kishi saboda shegen kishi na zamani domin iyayenmu su an musu kishi kuma an zauna lafiya duk da cewa akwai kishin ma a lokacin mace dai ta fi so dai ita kadai da abinta tana da mijinta ita kadai ba ta son kishi sai dai kawai in Allah ya taimake ki in ma kin zauna da namiji daya ina tabbatar miki da cewa in Allah ya daina da wata aure gwanda ma ki lallaba shi ya kawo ku zauna a gida kina ganin ta kana ganin ki saboda maza in general a yi su dan mace daya ba ko ki so ko ki ki dole ki hakura
kuma wasu ko sun sa an yi to matan ba za ta samu kwanciyar hankali ba to shi gwanda ma ki nuna kishin ki a fili da ki bari ya je kawo na ta samun tashi hankali
ba ma kalma Aisha ne zaki dora kai
abin da kika faɗa gaskiya ba abin mamaki bane abu ne sosai da yake faruwa a zamanin nan da muke ciki kuma a madadin abin ya yi rago gaba gaba yake sai ki ga mace ta gwamnati a zo a ce mata mijinta na tare da wata a waje akan a ce mata mijinta zai aure wata zai kawo mata abokiyar zama kuma abin mamakin shi ne sai ki ga matan da suke wannan abun tabbas mata ne da sun yi sani sun san abin da ya dace amma take sanin Allah mata da dama su suke tura mazajensu zuwa ga halaka amma da din kici idan kika ga zai fada rami ki kokari ki dawo da shi kan hanya amma a wannan zamanin mun gwammaci mu faranta wa kanmu rai a duniya a jami haɗu da fushin Allah mata da dama abin da muka zaba kenan kuma a madadin mu mata muka kasance mu ne mafita mu ne waɗanda idan muka ga cewa ana shiga jeji mu ya kamata mu dawo da mutane kan hanya amma ko kada mun mance cewa mu ne iyaye mace ita za ta iya kashe mace ƴar uwarta akwai ni wacce na gani wannan ba labari bane da iyona na gani mata ta kone gidanta tana cikin gidan har da ƴaƴanta ta sa wa gidan wuta saboda kishiyar tana cikin gidan sai da ta tabbata kishiyar bata tsira da komai ba saboda me duk a sonan kishi bace damu da ran ta kone ƴaƴanta ba bace damu da ran kishiyan ba kawai saboda kishiyar ta rasa komai idan an raye an rayan an mutu an mutu wasu ma zamuji sun kashe ƴaƴan kishiyoyin su wani abun haushin ma kishiyar wata tana cikin gidan amma za ta kashe mata ƴaƴan saboda me kishi shi yaro ina ruwan shi shi duk wannan abun bai san ana yi ba maganan kishi ko na ban san kishi ko wani dan adam da yadda Allah ya yi shi kuma kowa na da kishin shi amma mu na mu ya ma fita daga misalin kishi na matan yanzu kore ko wani abu
to ana samun matan da suke aikata wasu abubuwa da hankali bai ya dauka wasu lokutan har da daukar ransu ko wacce aka auro ko kuma za a auro ko ran ƴaƴa da sunan kishi ko shi ma mijin wasu na ganin me zai hana ita matar ta rabu da mijin ko kuma a ta fasa auren idan ita wani shiga ta shigo ce
wani bai iya soyayya ba to kila tana cikin categories din matan da basu iya soyayya ba za su iya kashe kansu kuma tsakani da Allah in dai har kika bada 100% kauna ma mutum wata ba za ta iya jurewa bai ce zai kawo mata kishiya amma gaskiya bai ba wanda ki rabu da shi da kin ga ba za ki rabu da shi ba sai ki zauna da shi amma kuma kowa da gidan shi a samu zaman lafiya kar ya hada ko kowa da gidan shi amma yanzu ke kin yi baki ba kenan saboda me zai sani in kashe kaina akan wani shi bai kashe kanshi a kaina ba ne zan kashe kaina akan shi na me ran nan fa guda ɗaya ne in mori rayuwa na yafi min mutunci amma wai in kashe kaina akan wani bai ba wannan ma ba magana bane ba ma
Malama Aisha
yanzu idan fassara maganin nan za a yi menene shi baki shi bane illa bacin basira don wannan ya ma fita daga cikin lafiya ni haka wannan labarin ido na na gani mata kiri tace ita ita ba za ta taba auren ne mata ba kuma in wasu idan kika duba kika gani da gaskiyar su idan suka ce ba za su aure mai mata ba saboda suna tsoron halin da ake ciki wasu ba wai mugun hali bane ko kishi suna tsoron zamanin da muke ciki babu tsoron Allah kwata kwata abu ne mai sauki wa kishiya ta dauren kishiyarta ba ta tunanin ba ita ta busa mata wannan ran ba ba ta wannan tunanin so mata da yawa suna tsoro kiri kishiya za ta bibi budurwan da mijinta ke nema za ta ce mata idan har ta shigo gidan nan to ajalin ne ya kawo ta to ta ina ma mata ba za su ranga jin tsoro ba wata kuma kawai dai mugun hali ne irin namu na mata to hakan gaskiya yana janyo matsala sosai da kuma baya a cikin al'umman da muke
to Hajiya Hafiza taya za a samu maslaha akan wannan matsala
a zamanin yanzu kafin ma ka aure mace iyayenta ma su mata tashedi akan cewa ki fa sani fa aure fa garin hakuri ne saboda ne zai iya ƙara mace a kowane lokaci kin ga idan aka sanar da yarinya ko za ta yi aure ta riga ta saka a ranta cewa fa zai iya ƙaro mata kishiya a kowane lokaci to kin ga a haka ba za ta tada hankalin kanta ba amma ba a gaya miki ba amarsu tana jin daɗi ya ce mata wallahi I love you with all my heart I will never give you kishiya or add kishiya for you tatsuniya ne ke azinari ce to zai je hadu da ƴan lu'ulu'u in akwai abin da ya fi lu'ulu'u ma zai je hadu da ita kuma zai dada santa ko ya kawo ƴan lu'ulu'un gida saboda haka namiji haka Allah ya halicce shi daya ne suke da tsoron Allah basu ƙara ba basu cuci matarsu ba a waje idan da hali iyaye su dinga sanar ma ƴaƴan su ba a dinga kai su su tsafata miji saboda kar ya yi kishiya saboda ke inda ke ne a cikin takalmin wannan amaryan da za a kawo aka miki haka ba za ki ji daɗi ba so ba shi ma da amfani iyaye su dinga ma ƴaƴan su maganganu akan irin waɗannan abubuwa saboda in ƴaƴan su ya shiga kunnan su kafin ma su shiga gidan to fa sun san cewa ba sai an musu kishiya ki sa muke zuwa mu cutar da kanmu mu kashe kanmu a banza ko ki je ki kashe wata in kika kashe wata ki a bar ki da dakin sani kin tafi prison ko life imprisonment ko kuma za a kashe ki by hanging and so on
Malama Aisha
wani abun mamakin ma sai kaga wasu matan su suka ba wa mijinsa shawara ya karo auren amma kuma bayan yayi auren sai su basu uzura wa yarinyan da ya aura wata ma ita za ta kawo mishi yadda zai aura amma sai ta bata uzura wa rayuwar yarinyar har ya kasance abun ma ya koma tana neman ran yarinyar tana kokari ta kashe yarinyar to ta ina wannan abubuwa ta kowane bangare akwai matsala gaskiya ta bangaren wacce za ta ce kar ayi auren gwara ga a ce mata yana tare da wasu matan a waje ta bauta bangaren da iyaye za su ce su ba su yarda isa ta aure mai mata ba ta bangaren su hakan yana haifar da tsoro a zuciyar kowa har Allah kowa da kowa na tsoro saboda wata da take gidan already tana tunanin ita in ta yi hakuri ta zauna wata iriyar mata za a kawo mata ce da za ta bar ta ci gaba da zama lafiya a cikin gidan ko kuma mata ce da za ta dauko mata duk wani masifan duniya ta daura mata so hakan gaskiya gaskiya ni ban ma san yadda zan faɗi wannan abun ba saboda idan aka ce a koma baya a duba abin da Allah ya ce already matan da suke wannan abin sun san abin da Allah ya ce suna sanar da abin da suke so ni ban ma san takamaimai me zamu kira wannan abun ba sai dai abu ɗaya shine abin da baka son a yi maka kar ka yi wa wani kawai saboda idan na ita wacce za ta yi abin zai faɗo kanta ba za ta ji daɗi ba ko kuma zai faɗo kan ɗan da ta haifa ba za ta ji daɗi ba
to mai sauraro abinda shirin ciwon ƴa mace na wannan makon ya kunsa kenan sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya raya mu yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya
a gai da Aisha Mu'azu yanzu kuma lokacin da Awul Garba zai kama na sharhin jaridan Kamaru
za ku fara sharhin jaridan mu na wannan makon ne da jaridan Kamaru ke gani an da tsaro mana cewa kasar Kamaru tana ci gaba da samun nasara na wasannin da ake yi domin cin kofin nahiyar Afirka a kasar ta jamhuriyar Kamaru an da yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta inda mu tabbus layon ta doke kasar Kamaru da ci 2-1 sai kuma jaridan Integration an da ita kuma ta ce bayan samun nasarar da kasar jamhuriyar Kamaru ta yi a gasar cin kofin nahiyar Afirka wanda ke gudana yanzu haka a kasar yayin da takala da kasar Comoros mutum takwas ne suka ce gagarin ku a yayin da ake wancin mutu a fitowar da ake yi daga filin kwallon kafa na kasar Kamaru sai kuma jaridar Metasion an da ita kuma ta gulmuta mana cewar tsohon ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Alan Medango wanda ya kwashe shekaru shekaru a gidan yare kasar har yanzu dai gwamnati da hukumar shari'a na kasar jamhuriyar Kamaru ba su yanke masa hukunci ba domin ya san tudun da ya kama jaridar Ekohosan ce kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta ambato mana cewar har yanzu dai ana ci gaba da karbar gudunmuwar jini domin agazawa mabukata a asibitin kasar jamhuriyar Kamaru jaridar Economy kuma ta bayyana mana cewar tsuntsaye waɗanda suke zuwa cikin kasashen nahiyar Afirka yanzu dai sun dungumo kasar jamhuriyar Kamaru musamman ma a jihar Arewa mai nisa anda suka barnata amfanin gona a sama da kadada 1,500 a jihar ta Arewa mai nisan jaridar Lucio kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta jajantawa iyayen waɗanda suka rasa yan uwansu a yayin da suke fitowa daga kallon wasa a filin kwallon kafa da ake kira Olambe da ke can birnin Yaounde za mu kammala sahihin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Expression Economy an da ita kuma ta ce ministan ciniki na kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Paul Mutaje ya ce yana zargin bangaren hukumar kwastam na kasar da ne suna daukar ma'aikata ba bisa ka'ida ba ya ce muddin dai kwamitin da ya kafa in dai suka samu ma'aikatan da aka dauka na foge to za su fuskanci fushin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kama
yanzu kuma sai wasu sakon da kuma sauraki kira ta waya kuna ajiye mana
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio America sunana dan Lami Joja kagara jihar Niger Nigeria ina kira ga gwamnatin jihar Niger da gwamnatin tarayya a halin gaskiya mun da muke nan cikin jihar Niger musamman nan Kadara abin da ya tashi daga Tegina zuwa Fondogare zuwa Benin Gwari zuwa Kaduna zuwa Kuntuwa da gaskiya motoci sun yanke bi ba sa ji kuma yan ta'adda sun wasu an shi wannan hanyoyin nan ba wanda ya isa ya bi hanyar Benin Gwari zuwa Kaduna ko zuwa Kuntuwa sai dai ya bi Tamina to Allah ya sa gwamnati ta tashi da gaske ta yi wanga aiki kada ka wasu dan samu bi wannan hanyoyin zuwa Kaduna
assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Hassan Dogon Party Basari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya to alhamdulillah yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar Katsina ta yi wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022 to babu shakka wannan zabe ne mai matuƙar amfani ga al'umma musamman cewa su kananan hukumomi ita ce gwamnati wadda ta yi kusa ga talakawa muna fatan ubangiji Allah ya sanya wannan zabe da za a yi a jihar mu ta Katsina Allah ya sa a yi zaben nan lafiya kuma a gama lafiya
assalamu alaikum sashen Hausa ne America mai magana Abubakar Muhammad Lil Amara Sokoto ta Nigeria ya Allah ka nuna maganin wannan bala'i da bala'o'i ya kandaba mu da wani sunan magani sai dai Allah sai ya bita Allah mu da sakon sai an kashe mutum an dauke mutum amma an to an yi doka an ce a hanan kan ya kai kin da mu kare kanmu din arewacin Najeriya gaba ɗaya bayan gwamnan Katsina yake mutane shi su kare kansu kowane gwamna ya taho ya yi dokar da ta takura matalaka da al'umma ta yi sannan ba a ba mu tsaro ba an ba mu cikin bala'i da kaskanci assalamu alaikum sunana Abdullahi Musa daga karamar hukumar guri da ke jihar Yobe a tarayyar Najeriya wanda yake zaune a Filatari sabon gari ta Nuruwan a alal hakika muna godiya da farin ciki bisa gudunmuwar da Abdullahi Balaraba dije ya ba wa ɗan kasuwanmu wanda gobara Islahi ya saukar musu da kuma mashina wanda ya rabawa musamman wasu daga cikin su akwai malaman firamare su ce muna godiya hakika wannan abin ci gaba ne a gari Allah ya kawo irin su masu yawa muna godiya insha Allah
madalla kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma sarauki kira ta waya kuna ajiyewa kenan don nan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe amma fa a takaice
an kashe wasu sojojin Senegal biyu kana wasu sun bace akwai yiwuwar an yi garkuwa da su ne a yayin fafatawa da ƴan tawaye masu neman ballewa a makwabciyar ta Gambia a cewar sojojin Senegal jiya talata Prime Minister Norway John Gers ya bayyana a matsayi mai tsanani kuma na gaskiya tattaunawar da kasarsa ta shirya tsakanin ƴan tawayen Taliban da kungiyoyin fararen hula na Afghanistan kana da jami'an diplomasiya ne yammacin Turai game da matsanancin matsalar jin kai a Afghanistan masana kimiyya da jami'an kiwon lafiya suna sanya ido kan wata zuri'ar nau'in Omicron da aka samu a akalla kasashe 40 wadda aka kira BA2 inda aka yi la'akari da cewar tana iya fin sauran nau'uka na annobar ta COVID-19
masu raro a nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za ku izuwa shafin mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafin mu na Facebook yanzu amaradin Yusuf Ali Yaron da ke tana gabatarwa sai Salama Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Mr. Karen ni tsarki da hashin gumar da na ana kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu assalamu alaikum